ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقا دكينا جكين غرم بوتي أجهر بوتي وانا يمتي نا الخميس يوشد قوت رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دمو دايا دنالي مدو دا تلاتين دا تقوس وانا كميك داي داي دا daya ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir surati maryam ai hakuri da jinkiri da aka samu saboda matsala ta na'ura ta kamera ta sunna tv duk da haka har zuwa yanzu dai ba a cawo kan matsalar ba amma za mu shiga ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin kamera ta su ta samu saisaituwa. Wanda yana cewa assalamu alaikum, yace akwai wasu dalibai da suke cewa yin amfani da agogo wajen sahur ko wajen bude baki bid'a ne. Ba wani abu da yake da alaka da bid'a a nan. Kalla agogo lokaci yayi dan kai sahur ko bai ba, wannan bai alaka sa da bid'a. Kamar ka kalla agogo ne kaga lokacin sallah yayi ko bai ba. Idan har wannan bid'a ce to lokacin sallah ba duk sai a daina kalla agogo, duk a cire agogunan da suke cikin masallatai na hannunmu duk mu cire biyar. Baya da alaka da abin nan. Abin da dai aka sani shine shi sahur Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana cewa mu yi sahur. Kalmar sahur tana nufin ƙarshen dare. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kanin sahur dinsa da sallar asubahi babu wata doguwar tazara. An tambayi Anas gwargwadon abin da ke tsakanin sahur dinsa da sallah, ce gwargwadon yadda mutum zai karanta aya 50 a to kamar minti 15-25 daga lokacin gama sahur zuwa lokacin sallah asubahi, ma'ana yana jinkirta sahur dinsa. Wanda yana daga cikin sunnoninsa sallallahu alaihi wa sallam a jinkirta sahur. Galibi ba taharri ake na duba alfijir ba, kaga alfijir na farko da na biyu yawanci saboda ma a birane yin hakan zai dan yi wahala saboda haske. Shi alfijir an fi ganin shi inda babu haske, ba yanzu akwai hasken fitulu. To yawanci an fi amfani da agogo din da kalanda wanda aka riga aka fitar da lissafi na lokutan sallah, saboda ka babu wani abu na cewa kaza bid'a ne ko ba sunna ba ne. Ban san dai wani dalibai ne suke faɗar haka ba. Sai tambayarsa ta biyu cewa menene ingancin wannan addu'ar, ko akwai kuskure a cikinta. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahma. Ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fa yaqdi hajati. To shi da yake so ya san ingancin wannan. Wannan yana cikin hadisin Uthman ibn Hunayf da yake cewa wani makaho ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa addu'a Allah ya dawo masa da ganinsa. Ya Rasulullahi ud'u Allah li an yarudda ilayya basari. Ya ma'aikin Allah, yi min addu'a Allah ya dawo min da ganina. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in shi'ta da'autu wa in shi'ta sabarta. In kana ga in maka addu'a sai in yi maka, in kuma kana ga za ka yi haƙuri. to kai hakuri yana masa nuni ne zuwa ga wani hadisin sa sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wanda Allah ya karbe masa masoyansa biyu yana nufin idanuwansa biyu yayi hakuri to Allah zai masanya masa da gidan aljanna ce to in kana ga za ka yi hakuri ka samu wannan ladan shikenan kuma kana so in maka addu'a sai in yi maka addu'a yace bal ud'u li imin addu'a to shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce shi yayi alwala ya kyautata alwalarsa je raka'a biyu ya faɗi wannan addu'ar yake cewa ya Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ina roƙonka wa atawajjahu ilayka kuma ina fuskanta zuwa gare ka bi nabiyina Muhammadin da addu'ar annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabiyir rahma annabin rahma ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallama inni atawajjahu bika ni ina fuskantar Allah da addu'arka ila rabbi zuwa ga ubangijina fa yaqdi hajati dan ya biya bukatata cikin addu'ar yake cewa fa shaffi'hu fiya fa shaffi'ni fi Allah ka karbi addu'ar sa da zai mun ni ma ka karbi addu'ata da nake yi na yemin addu'a wannan hadisin yana daga cikin hadisai da malamai suka yi hujja da shi akan cewa ya halatta ka nemi tsani ka yi tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko addu'ar wani salihin bawa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cikin sahabbansa sukan nemi tawassuli wato sukan yi tsani su yi kamun kafa da addu'arsa idan wani abu ya taso su ce ya rasulullahi ai mun addu'a shi yasa wannan mutum ya faro gidansa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tambayar addu'a yana roƙonsa addu'a ce ya rasulullahi ud'u li kai mun addu'a kamar yadda yana kan minbari yana huduba wani ya shigo masallaci ya ce ya rasulullahi halakatil amwal wa qata'atis subul dukiyoyi sun halaka ma'ana dabbobi hanyoyi sun tsaya babu tafiye tafiye saboda babu abinci ba ruwa ka roƙa mana Allah subhanahu wata'ala annabi ya daga hannu ya addu'a nan take aka tsin abin nan sama ta tsinke da ruwa aka yi sati ana ruwa wani satin ya hau minbari yana huduba wani ya sake shigowa ko dai mutumin farko ko wani daban ya rasulullahi dabbobi da dukiya fa sun halaka ma'ana ruwa ya fara cin gonaki ya fara halaka dukiya kuma ya hana tafiye tafiye a roki Allah tsagaita wannan ruwan الشاهد أن شيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوسل إلى الدعاء كما ما تدتك فرفانيا تنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله كي من الدعاء لا يأيمون ونم فرفانيا النبي يقول إن كنغني كنغدا ما بك الدعاء أنكم ذا كيها قولي تو كيها قولي ألا يسمعك كدن الجنة يقول يا رسول الله أي من الدعاء إذن هر حكا تافارو غريني سيريتي نايدين بيانا annabi ya mata addu'a ire-iren wannan suna da yawa inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka roki addu'arsa to wannan hadisi shi ma yana daga ciki tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa lokacin fassarawa muka ce atawajjahu ilayka bi nabiyina ay bi du'a'i nabiyina da addu'ar annabi saboda abin da yazo nema tun farko kenan ba tawassuli bane da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam inda da zatin sa ne da gangar jikin annabi zai yi tawassuli to ai ba sai ya zo ya roke shi sai yana gida kamar yadda dayan mu anan zai iya cewa Allah dan annabi kai mun kaza ba sai ya je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba to tashi ya je har can yana nuna addu'a ya je nema kuma bukatar da ya fara furtawa kenan ya ce ya rasulullahi ud'u Allah li ka roƙa mun Allah ka roƙa mun Allah annabi kuma ya ce da shi in shi'ta da'autu laka ka gare duk maganar addu'a ake ƙarshen abinda annabi ya koya masa fa shafi'hu fiya wa shafi'ni fihi ka karbi addu'ar sa da yake nema min shafa'a shine ma'ana fa shafi'hu ai iqbal du'a shafa'atihi iyaya saboda haka duk batu ne na addu'a ba batu ne na tawassuli da zati ba don haka a wannan irin nau'i na tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kare bayan komawar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga ubangijinsa. Shi yasa lokacin sayyidina Umar sai ya kasance yana yin irin wannan tawassulin da Abbas baffan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda yake cikin sahihaini, idan aka samu fari yakan kirawo Abbas, yakan tara mutane ya ce to da muna tawassuli da Annabinmu sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya biya mana bukatanmu, yanzu muna tawassuli da amminsa Abbas. Kaga inda da zati ne to ba zai dakata ba, da za su iya ci gaba. To amma saboda shi ake neman addu'ar a wajensa, yanzu ya koma ga Allah, sai aka koma ana nema wajen baffansa Al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda ya faru a lokacin Muawiya. Shi ba ya yi tawassuli da addu'ar Al-Aswad ibn Zayd, shi ma ya kasance yana yi masa addu'a, yana musu addu'a idan wani abu ya faru, musamman abin da ya shafi fari, Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukata, ya ba su ruwa. To wannan shi ita ce tawassul biddu'a, wannan ya halatta a yi tawassuli da addu'ar wani mutumin kwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah, babu magana ka je kai tawassuli da addu'a da shi, kamar inda Allah subhanahu wata'ala ne yake cewa walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadallaha tawwaban rahima. Allah ce da a ce su din nan da lokacin da suka zalunci kansu sun zo sun nemi gafarar Allah, kuma sun nemi Annabi ya nema musu gafarar Allah, da sun samu Allah mai yawan karɓar tuba mai yawan jinkai. Wato Allah yana gaya wa munafukai cewa da a ce lokacin da suka yi laifi sun nemi Allah ya gafarta musu, sun je sun nemi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara, to da Allah ya gafarta musu. To kaga wannan shi ma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar su, za su je su nemi ya nema musu gafarar Allah. Amma bayan ya koma ga Allah subhanahu wataala, babu zancen cewa ka tsaya a kan kabarinsa kana cewa ya Rasulallah a nema min gafarar Allah. Wannan bai zama wani abu sananne cikin aikin sahabbai ba, ko cikin aikin tabi'ai. To sai wannan shi kuma da yake tambaya, yake cewa wata mata ce ta sanya guba a cikin abincin kishiyarta don ta ci ta mutu. A lokacin da take sanyawar akwai wani yaro ƙarami yana gani, kuma uwar wato mahaifiyarsa ake sanya wa gubar, saboda haka sai ya je gaya wa mahaifiyarsa. Ita kuma da ta bata abinci sai ta faki idanta, wato ita wadda aka sa wa gubar, da aka bata wannan abinci mai guba, sai ta faki idan waccan da ta sa gubar, sai ta musanya mata abincin. Saboda haka ta zo sai ta ci mai gubar, sai ta ci mai gubar sai ta mutu. To shi ne sai yake tambaya cewa cikin su waye yayi kisa, ita mai sa gubar ce ta kashe kanta, ko kuma ita wacce aka sawa gubar ta yi musanya abinci ita ta yi kisan? To ina ga abin asarari yake, wacce ta yi kisan ita ce wacce ta canza abincin, ba wacce ta sa gubar ba. Wacce ta sa gubar ta yi niyan kisa, ba ta yi nasara ba, ita kuma wannan ta yi kisan shi ne kawai. Waccan ta yi niyyar za ta yi kisa, amma ba ta samu nasara ba, ita kuma wannan sai ta yi kisan. Saboda haka an tashi za a kafi za a caje ta da laifin ta yi kisa kuma na ganganci, tunda ta san menene a cikin abincin, bai kamata ta mayar mata ta ci ba. Da kamata ya yi tunda har asirin ya tonu, shikenan ta ɗau wani mataki na hukunci, amma ba ta abin nan ba. Kamar wani ne ya sayi makami don ya halaka wani, sai wancan ya je ɗauke makamin shi ya halaka shi. Ana iya baka uzuri idan wajen kare kai ne, ana wani ya zo da makami yana ƙoƙarin halaka ka, wajen ka kare kanka ka illata shi ko ka ji masa raunin da har ya kai ga mutuwa, wannan ba a kama ka da shi tunda wajen kare kai ne a lokacin da, amma abinda bai kai ba a haka ba, kamar yanzu wannan ai ba za ta iya kare kanta ba tare da ta kashe ta ba. Sai wannan da yake cewa dangane da addu'a da ake yi bayan sallah, shin daga ladan ya gama kiran sallah ne mutum zai daga hannu yayin addu'ar bayan kiran sallah, ko ko sai mutum ya zo addu'a na bukatunsa ne zai daga hannunsa? Saboda sau da yawa na ga mutane da zarar ladan ya gama kiran sallah sai ka ga mutane sun daga hannu. To ban sani ba tambayar kan addu'ar yake tambaya ko kan daga hannun. Idan kan wato in yana tambaya ne kan addu'a bayan an gama kiran sallah, wani yana daga cikin guraren da ake karbar addu'a bainal azanai, la yuridu addu'a la yuridu bainal azanai, hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ba a mayar da addu'a da aka yi ta tsakanin al-azanain. Al-azanain shine kiran sallah da iqama. In aka kira sallah kafin ai iqama, lokaci ne na yin addu'a kuma lokaci ne na ansa addu'a. Idan wanda yake tambaya, in kuma yana magana daga hannu, yace sai yana cewa za a daga hannu ne anan koko sai an zo yin addu'a ta neman biyan bukatu. To ita wannan addu'ar tsakanin kiran sallah da iqama ita ba ta neman bukata bace, ban sani ba dai. Duk sanda ka daga hannu kana roƙon Allah, ai wata bukata ce kake roƙo a wajensa. Saboda haka babu bambanci tsakanin wannan addu'ar da addu'ar da ka kira ta addu'ar neman biyan bukata. Duk addu'a ce ta neman biyan bukata. Saboda haka ita kuma addu'a an shar'anta daga hannu. Akwai waɗanda suka ce ba za a daga hannu ba sai a guraren da nassi ya zo. Amma magana mafi inganci shine duk addu'a ana iya daga hannu. Duk addu'a zaka iya daga hannu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah subhanahu wataala yana kuyyan bawansa ya daga hannunsa, yana roƙonsa ya dawo da hannunsa, hakanan ba komai. Ashe kaga ana daga hannu lokacin addu'a, kowace addu'a ba tare da ƙayyade wata addu'a ba banda wata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisi Abu Huraira da ya ambaci mutum ce summa zakara rajula ash'atha akbara ya muddu yadayhi ila as-samaa yaqulu ya rab ya rab, kaga yace ya buddu yadayhi ila sama, wanda yake nuna maka ana daga hannu lokacin da ake addu'a. Saboda haka addu'a ana iya daga hannu sawa'un addu'a ce ta lokacin da aka kira sallah ko kuma ta bayan an gama sallah, bayan mutum ya gama al-azkar da zai yi addu'a, to yana iya daga hannunsa. Yaya hannun mutum zai kasance akan cinyarsa a lokacin tahiya? Zai shimfiɗe ne a gefen yatsunsa ko kuma zai shimfiɗa su ne ko kuma zai sa su a gefen yatsunsa yana kallon sama? Zai shimfiɗa su ne, ba zai sa su da gefen yatsunsa ba. Wato zai dunkule 'yan yatsunsa ya kuma kwantar da hannun nasa, shimfiɗa shi, ba wai gefe da gefe zai sa shi ba, haka ba. Ina fatan an gani. Wanda bai gani ba sai ya tambaye wanda ya gani. Ina ga waɗannan su ne tambayoyin da za mu ansa. Za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya a jiya. Bismillah malam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال رب اجعل لي آية.
آية تكي قبلت قال رب أن يكون لي.
قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
to Allah subhanahu wa ta'ala cikin labarin da yake bamu na Annabi Zakariya alaihi salam lokacin da ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da da matarsa wacce take bakarara bata haihuwa qala rabbi anna yakunu li ghulamun yace ya ubangiji tayaya zan samu da wa kana timra'ati aqira alhalin matata ta kasance bakarara ce wa qad balagtu min alkibar itiya ni kuma na girma na tsufa tuko muka ce wannan tambaya da yake yi ba wai tambaya ce ta yana musun Allah zai iya bashi da a cikin wannan halin ba yana so ya sani ne ta yaya dan zai samu gare shi an da ya kunu li gulab ta yaya zan samu dan za a san samu dan ne a cikin wannan yanayin da nake ciki ni da matata ko ku a'a Allah subhanahu wataala zai canza mana wato yanayin da muke ciki ne ni ya bani karfi ya dawo min da karfi na ita kuma ya gyara min ita ko ku a'a wata matar zan aura daban mu samu wannan da to shine ubangiji subhanahu wataala ya ansa masa cewa qala kadhalika ubangiji yace kadhalika eh al'amarin haka yake kamar yadda aka ga ya maka dindin zaka samu da to haka abin yake qala rabbuka huwa alayya hayyun ubangijinka yace wannan al'amarin mai sauki ne a wajena wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kuma da halice ka gabanin haka alhalin baka zan komai ba wato alhalin babu kai na samar da kai wato na samar da kai daga babu tunda har aka samar da kai daga babu to kaga a halicci da daga wajen daga gare ka da matarka abu ne da yake yafi sauki kai da babu kai ma kwata kwata Allah yayi ka a qira'ar jumhur wa qad khalaqtuka da atta qad khalaqtuka ta'ul mutakallim na halicce ka a qira'ar hamza da al-kisa'i qad khalaqnaka min qablu wa lam taku shay'a khalaqnaka da nunul jam' wanda take nuna at-ta'zim girma wato Allah subhanahu wataala yana gaya masa cewa mun halicce ka mu dindin da muke da girman kudura sauraka muna iya yin abin da muka ga dama a qira'ar ifradi kuma wa qad khalaqtuka na halicce ka ni kadai ne na kadaita da rububiyya ni kadai ne na kadaita da iko da zan yi abin da nake so walam taku shay'a lokacin da babu kai lokacin da kana babu aka samar da kai saboda wanda ya samar da kai daga babu zai iya samar da da daga tsoho da kuma wacce take macen da take juya bakarariya bakarara kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin bai zo wa dan adam wani lokaci na zamani ba wanda bai kasance wani abun ambato ba wato babu shi babu dalilinsa babu alamarsa amma daga baya Allah ya yi shi haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa a wannan sura aw la yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a mutum ba zai iya tunawa ba da can mun halicce shi a yayin da babu shi saboda haka tunda har Allah ya yi ka daga babu to babu abin da zai hada shi ya halicci da daga tsoho wanda ya tsufa tukub da matar da take juya to daga nan sai Annabi Zakariya alaihi salam yace qala rabbi ja'al li aya ya ubangiji ka sanya mun wata alama ka sa mun wata alama qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya ce alamar ka Allah yace alamar ka shine ba za ka iya wa mutane magana ba tsawon dare raki uku tsawon darare uku sawiya alhalin kana lafiyayye wato Annabi Zakariya alaihi salam ya nemi Allah subhanahu wataala ya sanya masa wani dalili wanda zai nuna masa cewa abinda ya masa alkawari ya samu, domin ya samu ya ƙara samun nutsuwa ya ƙara samun yaqini ba dan yana shakka ba, kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah subhanahu wataala ya nuna masa yadda ake tayar da matacce. Iz qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Lokacin da annabi Ibrahim ya ce wa ubangiji na arini kayfa tuhyi al-mauta, ka nuna min yadda zakake raye matacce, saboda ka ya roki ga kaifiya ne kayfa tuhyi al-mauta, ba wai ya roke shi ya nuna masa shin zai iya ba, a yana so ya samu wani yaqini fiye da yadda yake da shi, yana da ilmul yaqin, to yana so ya kai ga ainul yaqin. Ilmul yaqin shine ka samu labari tabbatacce wanda babu sufanin shakka a cikin sa, baka shakka sa ko kadan, shine ilmul yaqin. Ainul yaqin kuma ka gani da idanka, ka gani da idanka, kamar a gaya maka baka labarin cewa zuma wani abu ne mai zaki, ka samu kuma wannan labarin daga mutumin da yake amintacce baka shakkarsa, wanda ya harkar zumar ma yake yi, sai ya gaya maka ai zuma zaki gare ta, sai kuma wata rana ya kawo maka har gida ka sha. To wancan labari na farko ilmul yaqin ne, labari na biyu ainul yaqin ne, kamar yadda Allah yake gaya mana aljanna da ni'imomin da suke cikinta. To wannan abinda muka samu na labarin ta alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan ilmul yaqin muka samu, mu mu'minai ba ma shakka ba ma dardar ba wani abin da yake shiga zuciyarmu na kokwanto game da aljanna da abinda yake cikinta na nemomi. To amma ranar da muka shige ta kuma ranar nan kuma za mu san eh lalle haka aljanna take, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wannan shine aynul yaqin, abinda zakariya ya nema kenan, saboda haka ba yana shakka bane, ba yana kokonto bane, yana so ya ji dahir ba, a'a yana so ne ya samu wani abu na aynul yaqin, saboda haka ya nemi ƙarin ilimi. Wasu malamai suka ce ya nemi a bashi wata alama wacce za ta nuna masa cewa abin nan da ya roƙa yanzu ya samu, tunda matarsa tsohuwa ce tukub ba ta jinin al'ada, ballantana idan har ta samu ciki a iya gane cewa yanzu ta samu ciki, a wancan lokacin babu wani abin gwaje-gwaje, ko yanzu ma ai gwaje-gwajen sai an ji wasu alamu ne ake fara gwaje-gwajen, wancan lokacin ma babu har gwaje-gwaje, kuma ita gashi tsohuwa ce tukub ta wuce lokacin al'ada ma, ballantana a ga alamar samun juna biyu ta hanyar ɗaukewar al'ada. Saboda haka yana buƙatar a sanar da shi wata alama da zai gane cewa yanzu matarsa ta samu ciki, ta wannan abin da suka roƙa ya samu ya tabbata, saboda haka ya nemi wannan. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa cewa qala rabbi ij'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya. Allah ya ce da shi to alamarka shine ba za ka iya wa mutane magana ba tsawon dare uku sawiya, alhalin kana lafiyayye, alhalin da lafiyarka, wato alamarka shine harshenka da sarƙafe ba zai iya yin wata magana ba in ba ambaton Allah ko zikiri ba. Amma idan ka zo za ka yi magana da mutane to sai ka ji ka kasa yi, wannan shi ne ma'anar Allah tukalliman nas, ba wai hana shi aka yi ya yi wa mutane magana ba, idan hana shi aka yi to ai ba zai gane ba, yanzu yana bin wani umarni ne kawai ya yi shiru, to amma abin ya samu bai samu ba zai sani ba, to amma ya ji gashi yau an waye gari yana so ya ce wa matarsa kawo min ruwa ba zai iya ba, yana so ya ce a yi min kaza ba zai iya ba, kowace irin magana ce ba zai iya ba, an riƙe harshen nasa, harshen ya sarƙafe. Amma idan ambaton Allah ne zikiri addu'a to zai iya yi, to wannan daga ya ji haka to ya san cewa abin da ya roƙa yanzu ya samu shine Allah subhanahu wataala ce ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya sawiya yana nufin kana rajulun sawi lafiyayyanka sawiyul khilqa min ghairi aibin wala khalal babu wani cuta babu wata tangarda babu wata matsala da ka samu a harshenka inda da akwai wata matsala ce da ta saru sai a ce ai saboda matsalar ne ya samu matsala ne yasa baya magana a'a lafiyarka harshenka abinan bakinka lafiya lau baka da wata matsala dalilin kuma baka da matsala shine in zaka yi tasbihi sai kaga kai sai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar zai iya fada amma kuma duk wata magana ba wannan ba to kuma zai iya yi ba to kaga ashe lafiyayyen ne to wannan ita ce mafassara mafi inganci shine sawiyan yana nufin sawiyal khilqa lafiyayye wanda babu matsala a tare da shi la marad wala illa akwai wanda suka fassara sawiyan da mutatabi'at wato kwanaki uku a jere wannan wasu sun fassara wannan amma magana farko ita ce mafi inganci kamar yadda yazo a cikin suratu ali imran qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza yace ya ubangiji ka sanya min wata alama yace alamar ka shine ba za ka iya wa mutane magana ba tsawon kwanaki uku illa ramzan sai dai ishara sai nuni a nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci darare ne ya ce layalin salata layalin amma a cikin suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci al'ayyam yini ne al-yawm shi ne yini al-layl shi ne dare daga faduwar rana zuwa huduwar al-fijir shi ne al-layl daga huduwar al-fijir zuwa faduwar rana shi ne al-yawm to a nan za mu ga an faɗi layalin a kuma suratu ali imran aka faɗi ayyam wanda yake nuna maka ana nufin layalin ne ma'a ayyami ko ayyam ne ma'a layalihinna ana nufin dare raiki ne tare da yininsu dare ne da dare uku ne da yini uku shine abin da ake nufi ba dare kawai ba banda yini dare da yini din shi yasa a can aka faɗi dare can aka faɗi yini wasu malamai suka ce akwai wata nukta badi'a an fara saukar da suratu Maryam ne kafin suratu Ali Imran da haka sai aka fara ambatar dare saboda dare shine farkon lissafi a gurin Larabawa ana fara lissafi ne da daddare sannan yini kowane dare yana tare da yinin da zai zo gabansa ne ba wanda ya wuce ba saboda haka in rana ta faɗi za mu ce daren Juma'a ba daren Alhamis ba yanzu in rana ta faɗi aka sha ruwa to daren Juma'a kenan gobe kuma in rana ta faɗi daren Asabar kenan shi kuma daren Laraba shi ne wanda ya wuce a daren Alhamis shi ne wanda ya wuce wanda muke cewa da Laraba da daddare to wannan Laraba da daddare din da daddare daren nan Alhamis ne saboda dare shi yake fara zuwa saboda suna lissafi ne da ganin wata lissafin su bi ashhur ne qamariya ba ashhur shamsiya ba ba da yini suke lissafi ba suna lissafi ne da ganin wata saboda haka zaka ga in azumi aka ce an ga wata to daga lokacin ramadan ya shiga za a fara tarawih daga ranar da aka ce an ga wata daga ranar za a fara qiyamul layl ramadan ya shigo haka nan daga zarar aka ce an ga wata to ramadan ya fita shawwal ya shigo saboda wannan dare yana tare da yinin da zai zo nan gaba ne an fahimta to kasancewar ana fara lissafi ne da dare sannan yini sai ya kasance surar farko da ta sauka sai ta ambaci dare sura ta biyu kuma Ali Imran sai ta ambaci yini saboda shi ne zai biyo bayan dare saboda haka nan aka ce thalatha layalin can aka ce thalatha ayyamin saboda haka kaga abin zai fara da daddare ya kare da karshen yini zai fara da daddare ko daga faduwar rana sannan ya kare da yini wato zuwa abin nan faduwar rana na yini na uku Allah ya ce ba za ka iya yin komai ba a cikin waɗannan kwanaki uku da dare rakinsu illa ramzan sai nuni wato sai ishara to wannan shi ma yana daga cikin al'amura masu ban al'ajabi wanda duk in muka duba tun daga farkon surar har zuwa yanzu har nan gaba da zamu shiga kissan Maryam alaiha salam duk a cikin al'amuran al'ajabi muke wanda ake Allah subhanahu wata'ala yake nuna wa dan Adam a lokacin da kuma da wanda zai zo nan gaba cewa al-asbab sababi ba shine yake bayar da abi ba sababi Allah ya aje sababi kuma ya aje masa sababi amma kakkasa ranka cewa sababin nan shine zai baka abin in dai an samu sababin dole abin ya samu a'a akwai musabbibul asbab din akwai wanda yake sanya wannan sababin yayi tasiri in ya ga dama yana iya cire tasirin daga jikin sababin rashin hankali ne ga mutum mai hankali ya ce ba zai rike sababi ba shi zai yi al'amuransa ba tare da ya rike sabab ba wannan rashin hankali ne alama ce ta hauka ta tawaya a cikin hankali mutum yana jin yunwa amma ya ce ba zai ci abinci ba kawai in Allah ya nufe shi da koshi zai koshi ko yana jin kishi ba zai sha ruwa ba in Allah ya nufe shi da koshi zai koshi wannan hauka ne ko yana son da ba zai yi aure ba in Allah ya nufe shi da samun da zai samu wannan kaga duk wanda kaje ya samu irin wannan zaka ce to lalle wanda ya dan tabo saboda saki rike rashin wato ruko da sabab alama ce ta motsuwar kai mutum ya ce kawai shi zai rika baccinsa a gida in Allah ya rubuta masa arziki zai yi arziki duk wannan wahalar banza kuke Allah ya riga ya rubuta komai tun daga mutum yana ciki an ce an rubuta arzikinsa wa kaza wa kaza saboda haka ni an riga an rubuta arziki na in abin da raban tsuntsu baya hawa sama raban kwado aka ce baya hawa sama ce shi ko ya hau sama zai fado ya same shi to in kaga mutum a haka to ka san kansa ya samu motsuwa saboda haka ruko da sababi alama ce ta kamalar hankali sannan kuma raja'a da dogara akan sababi ka saki Allah wannan yana zama tawaya ga tauhidi alama ce ta raguwar tauhidi tare da mutum mutum ya dauka cewa sababin da ya rike shine zai bashi to akwai matsala a cikin tauhidinsa to a lokacin Zakariya alaihi salam ya rayu a wani lokaci da falsafa ta mutanen Girkawa kamar da muka faɗa kwanaki ta yi ƙarfi kawai ana nuna mutane komai da ka gani kawai sabab din da shi yake haifar da shi wanda kuma Allah subhanahu wataala yana nuna bayansa cewa asbab shi ya sa su shi ya ce kuma ku riƙe asbab amma ku sani akwai wani abu akwai wata kuwa akwai wata fawa wacce ke ta fi ƙarfin wannan sababi kuma ita ke juyar da wannan sababi ka duba annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da mutanensa suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki gumakanku in dai har ku masu taimakonsu ne saboda haka suka hura wuta ganga-ganga suka jefa shi a ciki amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai kulla ya daru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim sai muka ce ke wuta kuni bardan ki zama mai sanyi wa salaman ki zama mai aminci ki zama sanyi kuma sanyi mai aminci ga Ibrahim Allah na iya kubutar da annabi Ibrahim ta hanyar da ya ga dama ba wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala yana iya hana ba su damar su kama shi ba ya ɓoye shi su neme shi su rasa Allah yana iya yin haka ko ba zai iya ba zai iya yana iya idan sun kunna wutar Allah ya saukar da ruwa daga sama duk ya kashe wutar kafin ma akai ga jefa Ibrahim su kuma kunnawa Allah ya saukar da ruwa ya kashe ta duk Allah na iya yin wannan to amma ba haka yayi ba sai ya bar su suka kama Ibrahim din alaihi salam ya bar su suka kunna wutar ya bar su suka jefa shi ciki saboda ya nuna musu cewa ko menene kuke takama da shi sai Allah ya ga dama zai iya amfani in bai ga dama ba zai yi ba da a ce ya ɓoye shi sun kasa kama shi su ce haba ai da ya sake mun kama shi ko da ruwan sama ya sauka an kashe wuta su ce haba ai da ba dan ruwan saman nan ba da ya ga tashi to duk an ba su damar da kin duk da suke so duk abin da suke so su riƙo da shi na asbab sun riƙe Allah ya nuna musu cewa sabab din ba shi ko ba shi bane kuna iya riƙe sabab din amma kuma sai Allah ya hana sabab din tasiri to Allah yana wa annabawansa irin wannan annabi Musa alaihi salam waye bai yanka mutane ba Fir'auna ba karshe a gidan Fir'auna ya girma shi ya rika bashi abinci har ya girma ya zama mutum saboda haka ga mai yankan ga kuma wanda ake nema a yanka din tare haka saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana cewa mu yadda akwai sabab amma kan mu dauka sababin shine komai to kissar Zakariya kissar Maryam kissar har annabi Isa alaihi salam duk tana bada wannan karantarwa ne cewa sabab a hannun Allah yake shi yake juya shi sai ya ga dama ya aiki saboda haka tun lokacin da ya ga Maryam alaihi salam cikin wani yanayi Allah yana kawo mata abinci kala-kala iri-iri mai daɗi ba tare da ta wahala ba yayi mamakin wannan kaga babu wani sabab da ta rike a lokacin amma gashi Allah ya samu mata da abin da wasu sun rike sababin ba su samu ba to sai kuma gashi anan ya roki Allah shi ma Allah ya bashi da a yayin da asbab hanyoyin samun daɗin duk a toshe suke ga tsufa tukub baya iya komai ga matarsa bakarara kaga asbab din duk a toshe suke Allah ce zai bashi da a hakan qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin a hakan zan baka da to da yayin alama ita ma alama sai ta zama mai ban mamaki ba a ce zaka ga wani tsuntsu ba ya fito ko zaka ji karan wani abu a'a sai aka ce Allah tukallima an-nasa salasa layalin sawiya ba za ka iya wa mutane magana ba kwana dare uku alhalin lafiyar kalau ma'ana sabab gashi na kai maganar tunda har kana iya tasbihi amma kuma za ka iya maganar ba kaga nan ma an addala sababi an dakatar da aikin sababi don a nuna masa cewa Ubangiji subhanahu wata'ala na iya yin abu koda ba sababin saboda haka Ubangiji ya nuna masa wannan don ya ƙara samun yaƙinin cewa ehe babu ko shakka Ubangiji zai bashi da tunda gashi yanzu da bakinsa yana iya tasbihi amma kuma ba zai iya magana da wasu ba to shine a cikin suratu Ali Imran Allah ya gaya mana cewa ya ubarce shi da ya ci gaba da tasbihi wazkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar ka ambaci ubangijinka da yawa ashe kaga yana iya tasbihi yana iya ambatan Allah wasabbih kai tasbihi kace subhanallah bil ashi wal ibkar da marece da safi wato safe da marece safe da yamma da haka ya samu nutsuwa ya ƙara samun nutsuwa a cikin zuciyarsa yayi abin da Allah subhanahu wataala ya neme shi da yayi shine na tasbihi da godewa Allah subhanahu wataala anan za mu ga Ubangiji subhanahu wataala ya bashi kwanaki uku cewa a cikinsu ya zama na ba shi da alaka da mutanensa ba abin da yake shiga tsakaninsu na magana da tattaunawa kamar ya kaurace musu tsawon kwana uku wannan ba da zabinsa ba amma Allah bai bashi sama da kwana uku ba da zabinsa bane zabin Allah ne ya bashi kwana uku amma bai bashi sama da kwana uku ba to ashe kaga ba daidai bane kenan ya kaurace wa ka kaurace ba wani sama da kwana uku da zabinka dan uwanka musulmi ka daina masa magana ya daina maka magana ka daina masa sallama ya daina maka sallama in ya maka ka kiyansa ko in kai masa kiyansawa wannan ya haramta musulmi da musulmi haka su samu ta faru tsakaninsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahihaini hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath bai halatta ga musulmi ba ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku wato duk fushin da zai yi kai ya wuce kwana uku bayan kwana uku to wajibi ya huce sannan ita kai shiru ka ki magana da kowa ya saba fitira ya saba wa tsarin nature ta halitta da Allah ya maka wato ka dakatar da aikin magana wato bakinka kamar fa ka dakatar da aikin kunnenka ne ko ganinka ko tunaninka ka ce kwana uku ba za ka ji kowa ba kwana uku ba za ka kalli kowa ba ka san akwai aiki ji kwana uku ba za ka ga kowa ba ba za ka kalli ba za ka ji kowa ba ko ba za ka yi wani tunani ba ƙaryar mutum to haka magana take fitira ce da Allah halicci dan adam da ita saboda haka ba a san ya zamana gaba ɗaya ka yanke kai ba ka karatu Qur'ani ba ka karatu tasbihi ba ka zikiri ba ka ambatan Allah ko ba ka kula kuwa shi yasa da Allah subhanahu wataala ya dakatar masa da magana da mutane sai ya bashi damar ya ci gaba da tasbihi da ambatan Allah da zikiri musabbih bil ashiyi wal ibkar wadhkur rabbaka kaseeran musabbih bil ashiyi wal ibkar saboda tsawon kai shiru aiko baka magana da kowa azaba ce kai ba karatu Qur'ani ba kai ba zikiri kai shi yasa aka so azabtar da mutum an aka kama shi sai a sa shi a cikin kurkushi kadai ba a hada shi da kowa ba to wannan nau'i ne na azabtarwa shi yasa ba kowa ake masa haka ba sai wanda ake so a wulakanta ko a wahalar da shi a ce an kai shi an kulle shi ba a magana da shi ko yayi ba an sa masa za ka sai dai a zo an je masa abinci a fita in ya ce ba gishiri sai dai a zo a ji gishiri ba za a ce masa ina zuwa ba ba za a ce zan kawo maka ba sai dai kawai a an sa masa bukatar ta sai gani an yi masa amma ba za a yi masa magana ba wannan azaba ce shi yasa Isra'ila in suka so azabtar da ƴan Falastinu haka suke musu sai a kai shi kurkuku shi kadai a raba shi da danginsa a raba shi da ƴan uwansa don haka ba magana da ya zauna da wasu su tattauna su yi hira su dauke masa kewa shi yasa Allah subhanahu wataala da ya ce Allah tukallima an-nasa thalathata layalin sawiya ce Allah tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza sai ce wadhkur rabbaka kaseeran wasabbih bil ashiyi wal ibkar saboda haka sai aka gaya masa wata ibada da zai ta yi ba a rike harshen sa ba ta yadda ba zai yi magana da kowa ba akwai hadisi da ya zo marfu'i la sumata yawmin ila layl babu yin shiru yini tsawon yini har zuwa dare wato hadisi ne a cikin sunan Abi Dawud amma yana da rauni sanadinsa yana da rauni za mu yi magana akan yin shiru kai shiru baka kula kowa baka magana da kowa wata ibada ce a wajen Banu Isra'il kamar yadda zamu zo nan gaba in muka zo batun Maryam alaiha salam ni nazartu irrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya za mu yi magana akan wannan Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
فخرج على قومه من المحراب سيفتو ومتاننسى من المحراب دقا لكن إبادة فأوحى إليهم سيمس إشارة أن سبحوا بكرة وعشية لتشيوا كي تسبيه كتلك كألا بكرة وعشية سافد مريتي النبي زكريا عليه السلام باين أنباش وانا نوكا هو أنباش وانا ألامة تشيوا بزي إيه يما غنى بس أوام خوانا كي أكو دداري ركنسو دا قوة سيدي تسبيه دا أنبتان الله دا ذكري نشيني سيفتو ومتاننسا waɗanda suke almajiransa ne mabiyansa ne waɗanda yake jagorancinsu a kan sha'anin addini ya fito ya same su sun taru kasancewar shi shugaba ne a cikinsu sai ya fito ya same su Allah ce min al-mihrab al-mihrab shi ne gurin da yake sali al-mihrab shi ne gurin da yake tudu ne a gaban a farkon majalisi kamar a ce ga gurin zama akan yi high table inda ake high table shi ne mihrab da za a sanya tudu wasu su hau wanda su ne daman zaɓaɓɓu su za su hau kan wannan ƴan ajin tubarkalla saura kuma suna ƙasa to shi ne mihrab akan samu irin shi a wajen ibada kamar ɗakin da ake ibada can ƙarshe ya zamana akwai wani guri da aka yi masa tudu waɗanda suke masu manyan limaman suke zama a gurin wannan shine mihrab akan yi mihrab kuma daki kamar irin nasu a wancan lokacin dan daki ne keɓantacce bayan samun haikal haikal temple wanda suke ibada a ciki haikal shine gurin ibada su kamar coci kamar masallaci a gurin musulmi kamar coci a gurin nasara to haikal shine gurin ibada na yahudawa to a cikin temple din akwai gurin da suke kira Qutsul Aqdas shine mihrab din wani guri daki ne ke bantacce da ba kowa yake shiga ba sai wanda yake babban malami ne a wannan gurin ibada shi yake shiga cikin sa kuma sukan shiga su kebance kansu a ciki na wasu lokuta dan su yi ibada dan su yi bautar Allah a ciki to wannan shine mihrab da Annabi Zakariya alaihi salam ya fito daga ciki malaman lugha sun yi sabani ina ka samu kalmar mihrab sun ce mihrab an samu ta ne daga al-harb al-harb shine yaki wato kamar wanda yake zama a cikin wannan gurin yana ya karshe dan ne da bautar Allah da yake ka annahu yuharibu shaytan bi khalwatihi yuharibu shahawat to shi yasa aka kira a gurin mihrab wato gurin zama don a yaki shaytan wasu suka ce an samu shi ne daga al-harab al-harab yana nufin al-mashaqqa wat-ta'ab yana nufin wahala wato kamar mutumin da zai dizimci gurin yayi ta ibada ya yadda ya wahalar da kansa domin neman yarda Allah to shi yasa suka kira shi mihrab akan yi amfani da kalmar mihrab ana nufin manya-manyan gine-gine kamar yadda Allah ce ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil wa jifanin kaljawabi wa qudurir rasiyat Allah yana magana Annabi Sulaiman alayhi salam da aljanun da Allah ya hore masa suna masa aiki yace suna aikata masa abin da yake so abin da ya ga dama min mahariba na manya-manyan gine-gine wa tamathil da mutum-mutumi wajifanin da manyan akusa kal jawabi kamar manyan tafkuda wa qudurir rasiyat da kafaf da manya-manyan tukwane kafaffu saboda haka kaga maharib anan jam'u mihrab ne amma ana nufin babban gini gini manya-manyan gini irin na masarauta sannan aka zo ana amfani da shi wajen gurin da aka ware domin bautar Allah subhanahu wataala kamar inda Allah su ce fanadatul mala'ikatu huwa qa'imu yusalli fil mihrab mala'iku suka kirawo shi a lokacin yana tsaye cikin mihrab wato ɗakin ibada yana sallah Dawud alayhi salam Allah ya gaya mana cewa yana da wannan wa hal ataka naba'ul khasm idh tasawwaru al mihrab shi labarin masu husuma masu rigima ya zo maka lokacin da suka haura ta katanga suka fada gurin ibada na annabi Dawud alayhi salam saboda ka al mihrab shine gurin da Maryam alayhi salam a gurin take ibada kullama dakhala alayha zakariya al mihraba wajada indaha rizqa saboda ka al mihrab anan ana nufin gurin da aka ware domin bautar Allah to akwai al mihrab wanda shi kuma shine daga baya aka same shi wanda ba shine a farko ake amfani da shi ba al mihrab shine irin wannan na baya na yanzu kuke gani a masallaci ko kuke ganin shi a dukkan masallatai ɗakin liman inda ake dan ware wa gurin tsayuwar liman wannan daga baya ne aka same shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin sa babu mihrab a lokacin al-walid ibn abd al-malik dai daga cikin sarakunan banu umayya shi ya fara yin sa a masallacin dimashq a masallacin al-masjid al-ubawi a dimashq shi ya fara sa shi sannan a lokacin sa an ce a lokacin khalifancin abin nan a lokacin abd al-aziz umar ibn abd al-aziz yana gwamna a madina aka gina na masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa malamai suka yi sabani dangane da hukuncinsa wanda insha Allah na ga lokaci yayi gobe za mu shiga cikin wannan batu dan yanzu muka shiga lokacin ba zai bamu ba shin menene hukuncin shi wannan mihrabi da yake bayana shin sunna ne ko bid'a ce sai gobe insha Allah za mu ji bayani abin da muka faɗa ne daidai Allah ya bamu nada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh